wannan haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Masararo assalamu alaikum Aisha Mu'azzu ce tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka saki dawo a shirin mun hanci a yau ranar Alhamis shi daga watan Fabrairu shekarar 2020 A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya kai ziyara sansanin ƴan gudun hijira dake arewacin Borno a garin Mangulo tare da raba musu kayayyakin abinci don samun sauƙin rayuwa
Mu ba ma samu mu yi noma ma wanda mun yi noma ma ba a bari a fita da shi jama'an tsaro sun hana kuma na daya NGO ba su yan kayan noma wake suke yi a nan ba talakawa za su yi wahala su yi noma ba a bari su fitar sai dai wake ya lalace
kamar yadda muka saba kowace ranar alhamis su da Mumini Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba muna kuma tafi da sharhin jaridun kasar Ghana sai kuma wasu ra'ayoyin da kuka faɗa mana masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan hantsi Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaban kasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukamin sa ba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikin ta wanda ya kai karshen fafutukar kusan watanni hudu da ƴan majalisar wakilai ƴan jam'iyyar Democrat suka yi na cire Trump daga mukamin sa yayin kada kuri'a ta kiran sunaye a zaurin majalisar dattawa a jiya Laraba wanda babban mai shari'a John Roberts ya shugabanta ƴan majalisar sun wanke Trump daga aikata laifin amfani da mukamin sa ba bisa ka'ida ba da ƙuri'u 52 da 48 suka kuma wanke shi daga laifin hana majalisa aikin ta da ƙuri'u 53 da 47 fadar shugaban kasa ta White House ta fitar da sanarwa tana cewa an wanke Trump daga dukkan zargi da kuma ya kira da aladaftar da shugabannin majalisar wakilai ƴan jam'iyyar Democrat saboda yin ƙarya da kuma abin da ta kira kagaggen zargi akan shugaban kasa shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da ta soma shata da tsarin tsigewar a watan Satumba ita ma ta fitar da sanarwa mai zafin gaske inda ta zargi majalisar dattawa da marawa karya doka da kuma yin watsi da bincike da tsarin bincike na adalci Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya bayyana zaben Iowa da cewa ya yi masa rauni to amma ya ce hakan ba zai karya lagunsa ba bayan da ya sha kashi a zaben na Iowa na ranar Litinin a sakamakon zaben na kashi 86% na mazabu Biden yana da hudu ne kasa da tsohon magajin garin South Bend a Indiana Pete Buttigieg da dan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders waɗanda suke kafada da kafada da kuma Senator Elizabeth Warren da ke matsayin ta uku ƴar majalisar dattawan Minnesota Amy Klobuchar ita ce take bin Biden yayin da yake yakin neman zabe a New Hampshire inda za a gudanar da zaben fidda gwani na gaba a mako mai zuwa Biden ya ce wato ba zai damar da kansa da sakamakon zaben na Iowa ba Biden mai matsakaicin ra'ayin siyasa yayi kira wato ya kira kansa a matsayin dan takara mafi cancanta da fafatawa da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta tsagaita daga kiran cutar coronavirus a matsayin annobar da ta mamaye duniya duk da cewa wasu ƙwararru akan cutuka masu yaduwa na cewa ta kan iya kai ga haka kwayar cutar ta yadu zuwa kasashe fiye da dozin biyu kodayake mafi yawan waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu suna a kasar China ne cibiyoyin yaki da yaduwar cutuka na Amurka sun taimakawa kasashen yammacin Afirka suka kai ƙarshen Ebola a 'yan shekarun da suka gabata a lokacin cibiyar na ƙarƙashin jagorancin Dr. Tom Frieden wanda kuma ya bayyana wa muryar Amurka yadda za a yi a kai ƙarshen cutar ta coronavirus
For each different microbe we have a different approach For some we have vaccine
yace akan kowace kwayar cuta muna da hanyar tunkarar ta ta daban wasu rigakafi ne wasu kuma akwai matakan killacewa kamar SARS ko MERS ko kuma Ebola inda zamu tsayar da ita ga wasu cutukan kuma kamar murar tsuntsaye muka yi kokarin dakile illolinta
Madalla yanzu kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leka jihar Borno a Najeriya inda gwamnatin jihar Professor Babagana Umar Zulum ya kai ziyara garin Mangulo inda ƴan gudun hijira daga garuruwan da ke arewacin Borno suke zaune don taimaka musu da wasu kayayyakin bukatun su na yau da kullum kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Haruna Daudabiyu ya hada mana
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum ya zarci garin Maglo dake yankin Tafkin Chadi da kuma ya kasance masarautar ƴan gudun hijiran Marti da Guzamala da Kukawa da Abadan da Maganzai da dukkanin su gabto daga arewacin Borno. Hayi sai aka dira da ƴan gudun hijira fiye da 89 da kuma yanzu haka suke samun mafaka a garin Maglo da kuma suke fuskantar kalubale da dama ciki har da karancin abinci wanda hakan ya sa gwamnan jihar Borno tattaki zuwa wannan gari don raba musu kayayyakin abinci da tufafi da kuma wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum har ma da tsaban kudi naira 5,000 ga kowace mace. A kasar waɗannan mutanen da sun duƙufa ne wajen saro ice a daji da kuma harkokin noma, sai dai duk da hakan suka fuskanci wasu matsaloli kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida a muryar Amurka.
Sai mun kona a daji.
To me kuke da itacen kun kawo?
Shine da mu zai mu samu ɗan abuki.
Ga wani malami a nan kuma ba? Eh, na kuke da saro ne itace?
Muna zuwa cikin daji ne mu saro shi, za mu fita da safe mun kwana tukunna da safe kuma za mu juyo mu dawo.
To kan me yasa ba ku shiga cikin garin mu ba?
To yanzu haka da muka zo kuma jami'an tsaro sun tsare mu, sun samu alayi haka ɗaya bayan ɗaya ake shiga.
To ya sha'anin noma yake?
Ba ma samu mu yi noma ma, wanda mun yi noma ma ba a bari a fita da shi.
Me yasa?
Ah, jami'an tsaro sun hana, kuma na ɗaya NGO ba su yan kayan noma wake suke yi a nan ba. Talakawa za su yi wahala su yi noma ba a bari su fitar. Sai dai wake ya lalace. Masu zuwa jeji su ɗauko itace. Sun turo itace a busu ma za a tsare su a jeji a bayan gari, ba za a bari su shiga ba a ɗarin nan. Su kwana suna da yunwa kwana biyu uku tukuna da kyar a bari su shiga gari. Muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnati ta taimaka muna. A bude ma mutanen mu inda za su samu su nemi abin da za su ci a bakin su. Kullum ka ce wani ya baka, wani ya baka. Ba yaron wani yau da gobe zai daina baka. Mai iya mana sai Allah.
Professor Babagana Umar Sulban da ya bayani game da matakin da ya ɗauka.
Munguno wannan local government guda ce wanda mutane ba sa samun hanya su je noma sosai. Mun gode a federal government a karkashin General Muhammadu Buhari mun samu sauki. Amma har yanzu maganar abinci ya zama wahala. To kaga yau muka zo muka raba abinci ma mutane ya kai 70,000. Amma alhamdulillah gwamnatin federal government karkashin gwamnatin Buhari ya taimaka mana notice to Borno Commission. Shi ma ya bada abinci ma mutane ya kai 30,000. Sauran state government kuma ya ci.
Excellency, akwai batun koke da mutane suka yi musamman manoma cewa ba sa samun daman zuwa sai da kayayyakin abincinsu in su noma a cikin garin Maguru. Ko ka samu wannan koken kuma ka samu wani mataki za ku ɗauka?
Muna magana, mun yi magana tare da su. Insha Allah akwai rashin fahimta tsakanin su da jama'an tsaron zamu ya mummu warware wannan magana.
Gwamnati ya dai azatu bulin gidan wata babban makarantar Islamiyya da na Boko da za a dinga karantarwa bai daya, da kuma tubalin gina wasu bukunin gidaje guda 1,000. Me ce za a rabawa waɗannan mutanen da suka fito daga waɗannan garuruwa sai har kammala aikin cikin shekara guda? Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sai da Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Murtala da ƙarshen labaran duniya.
Amurka za ta soma aiwatar da sabuwar dokar haramta izinin shiga kasar a ranar 21 ga watan Fabrairu a wani yunkuri da gwamnatin shugaba Trump ta ce yana da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron ƙasa. To sai dai masu sukar lamarin sun saka ayar tambaya akan makasudin yiwa tsarin garan Bawul, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Sudan, Tanzania da Najeriya a yanzu sun kasance a cikin dokar ta shugaban ƙasa da aka yi wa gyara, wacce tuni da take kunshe da haramcin izinin shiga ga wasu 'yan ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Syria da Yemen tare kuma da Venezuela da Korea ta Arewa. Yayin da take ba da sanarwar haramcin a makon jiya, gwamnatin Trump ta ce damuwar sha'anin tsaro na gaba da komai. Mutanen kasashen shida da aka kara ba za su koma samun damar shigowa Amurka da bizar baki 'yanci rani ba har sai sun gabatar da bukata an kuma amince an ba su wai ba. To amma za a ci gaba da ba da biza ga 'yan yawon bude ido da 'yan kasuwa da kuma masu jinyar rashin lafiya. Kamfanoni na samun babban riba idan suka saka jari a nahiyar Afirka fiye da kowace nahiya a duniya, a cewar wani sabon rahoton cibiyar bunƙasa kasuwanci ta ƙasa da ƙasa wadda ta yi kira ga kamfanonin duniya da su kakkafa kasuwancin riba a nahiyar a maimakon ɗaukar ta a matsayin wurin da za su yi aikin taimako kawai. Burtaniya na neman sababbin abokan hulɗa, ta kuma zuba ido a nahiyar Afirka tare da yawan mutane biliyan 1.2 kuma ta takwasa sahun tattalin arziki mafi bunƙasa a cikin sauri. Afirka na samar da hanyoyin jari na ji da faɗa a duniya, a cewar jami'in cibiyar Shirley Raga.
In the past 20 years, it's about 16%. And this is much higher than in other countries. Even if you look
at... A cikin shekaru 20 da suka gabata kimanin kashi 16 bisa 100 ne kuma wannan ya haye na sauran kasashe koda an kwatanta da ribar da ake samu a kasashen Latin America da kuma wasu kasashe da suka ci gaba wannan babbar riba ta Africa ba shakka za ta karawa masu saka jari na Burtaniya kwarin gwiwar zuwa Africa. A ƙarshe madugun ɗan adawa na Venezuela Juan Guaido a jiya Laraba ya gana da shugaba Donald Trump a fadar White House yayin da yake kokarin karfafa gangaminsa na neman hambarar da shugaban kasar ta Venezuela Nicolas Maduro. A wata sanarwa da ke bayyana ziyarar ta Guaido fadar White House ta ce za mu ci gaba da yin aiki tare da takwarorinmu a yankin domin fuskantar haramtacciyar gwamnatin kama karya a Venezuela kuma za mu tsayu tare da jama'ar kasar domin tabbatar da wanzar da demokradiyya da kwanciyar hankali. Ziyarar ta Guaido a Washington ta biyo ne bayan ziyarce-ziyarcen da ya kai wa shugabannin kasashen Turai da Canada a yankunan sa na sabunta yekuwar bayan wata zanga-zangar kinjinin Maduro da aka sake zaben sa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2018 ba ta yi nasara ba.
Mutala Faruk Sanyi ne kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na birnin Washington. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na birnin Washington akan mitoci 1725 da kuma 60. A kwada shi da ake da bukata za a iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar. Masarar wannan shirin na zuwa muku ne ga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 2:16. Yanzu kuma ga Sulemi mun farma da shirin
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta san kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Sulemi Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka saba a kowace shekara, kasashen duniya sun yi shagulgulan tunawa da ranar yaki da cutar kuturta, wacce aka saba bukukuwanta a ƙarshen kowane watan Janairu, yayin da wasu kasashen kan tsawaita waɗannan hidimomi zuwa farkon watan Fabrairu ta hanyar tararrakin wayar da kan jama'a game da wannan cuta. Kungiyar Raoul Folero ce ta ƙirƙiro da wannan rana a 1954. Da nufin baiwa kutare damar samun kulawar da ta dace a likitance, da ma yadda ya kamata a kyautata cuɗanya tsakanin su da sauran jama'a. Saboda haka a shirin na yau za mu maida hankali ne akan halin da kutare ke ciki a jamhuriyar Niger. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta zanta da wasu waɗanda Allah ya jarabce su da wannan larura. Adamu Isa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun kutare.
Matsalolin mu da yawa ne, ai kokari mu samu wata kungiya ta kama mu ta ba mu jari. Musana mu wanda za ta sayu kara ichi ciyawa sai da habi kenan, wannan an muka same su mun ma Allah godiya kafa sai a taimaka mu da wannan aka amma mu jari mu rika sana'a ta kadai ce. Kin gani mu ba hero ba zamu dauka mai aiki ko wani aikin laka ko wani aikin sassabe ba mu iya shi ba, amma na zamanin ku samu dan kudi kai bashi ma a ban mai kasuwa ku ci da kanmu da wuya. Yanzu kamar ni annahu ta bada aya akwai wuya an hana, amma kuma a wani guri ba ta hannu saboda yanzu haka ai muna da mutane sun hutu sai sun kawo za a yi girki. An da hana sakci gwamnati ta rike kawo kowa duk wata ga abincin wata za a baka sai kai zaman ka a gida baka fita, to kullum sai ka samu za a girka ina kai ina hannuwa.
Kamar babu irin wannan ƙungiyoyi ko kuma gwamnati da suke zawa su koya sana'a su hori mutane su ba su horo akan wasu sana'o'i ko ba ku samu wannan ba?
Eh, muna samu a cikin wannan ƙungiyar ta gulagun da kike ce muta mu da saka babu, amma akwai wani ta kulagu da gulami da guri ɗaya muke duka kungiya ɗaya ce ko kungiya wacce duka ɗaya ce ko mushi kin gane ko. To duk ana samu zaka akwai yaran masu aiki, akwai masu sudur, akwai masu sudur, akwai masu gyaran kekuna, akwai masu garashi an doka duk an doke su. Wannan idea take za ta zuba kuɗi akwai wata ayyan idea ga su suke za mu zabo musu yaran mu kai su garashi akwai musu sana'a mu kai su akwai musu dinki
kuma an aka yaye su ana ba su kamar jari.
Eh, kayan aiki gaba ɗaya ake ba su a sai musu da katakon da komai sai su fara yi kawai. To duk ana musu kan sanar da abubuwa lama.
To ba ga wannan babu wasu ƙungiyoyi da suke kama muku?
Ƙungiyoyin diwa ne amma ban san su ba. Akwai wata ƙungiya ma da ta zo irin ta wannan irin ta samari ba suke shara, to ta zo hatta ma yara shaguna ma shaguna da kujeru na haya abinda ka zaɓa da shi ake an inji kake so shi za a sai maka, an shago kake so amma shi za a maka, an shago mai sai da kala huna wannan injina da kujeru na haya da tamfol na haya shi za a zubda maka. Kina kin gana mun an yi kafa ko?
To ku kuma wa kamar babu wani wanda yake taimaka muku ko da abinci ko da wani abu?
An na abinci ne akwai mutane wannan martin da nace ne martin da satin duniya nan juma'a nan za a kawo mu buhu irin wannan kata guda shi buhun shinkafa guda 20 har Allah duk satin duniya a cikin unguwar nan mu kadai kawai babu wani mun da muke ba namu ne gurub gurub ko kana daki baka hutu a kai maka a wannan shekarun da ta kai 10 zuwa 15 ma da haka zaman duniya haka kullum haka yake mu na kyamu a babu an kin ga an yi kyamun mu dan yaro ne bai san ba abin da ake asu manya ba kyamu an gyaru da kai da kuturu sai shiga wannan garin shiga gari ya bara bai isa ba mu dushe yake a goshe zai komo wallahi. To amma da Allah sai aka gyara uban sarki Abubakar wannan shi ya gyara wannan sai san gyaran da aka yi Raul ya zo da kanshi sai kila Raul Fararo ki kunge wannan da muke ci shi ya zo Bature ba ya zo annun ya sa mai lahiya ya taru a gidan sarki an yi sa wani milahiya sai sa kuturuna an yi sa wani milahiya sai sa kuturuna aka yi taru tsaf fiki mu tafa wancan kakan shi kenan wallahi shi wannan shirin da yi wannan shirin da aka zo sai kyama ta huta da ruwa tsana ake biyu muka shiga bara da ruwa tsana za a kuru mu sai ce to daga yau ya gama sarki mu tawace daga yau babu kyama sarki mu ta dauki wannan amana da aka tado mu daga can aka ce kanye za a maida mu uban sarkin wannan sarki Umaru ya ce na tafi Makka wani bayan alaka aka shi can ganya a kasa gidana a ajiye mu an zuna gyara kaya sarki Umar da kanshi sai Abdulrahim zai ce a ya bada gonar shi a ketaro mu Abdulrahim shi bada gonar shi aka ketaro mu sarki Umar ya zo godiya ya ce ya gode da kan ya za a mai da mu
kenan nan gonar Abdulrahim ce
gonar Abdulrahim ce mukai gidaje nan aka sai tura suka sai anan aka lalaba mu tura suka sai gurin
to ma sauraro nan za mu ja burki a shirin na yau sai kuma a makon gobe za ku ci cigaban bayanan Adamu Isa da sauran ƴan uwansa kutare maza da mata yanzu a madadin Tamar Abari da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
Kai da Suleiman Muni Barma da wannan shiri yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghana Times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaban kasa ya azatubalin soma aikin samar da wutar lantarki da karfin rana na megawatt 17 a Kaliyo jaridar ta ce shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a jiya ya azatubalin gina wurin aikin samar da wuta wanda zai amfani da karfin rana na megawatt 17 a cikin gunduman na Dole Kaliyo da kuma Laura cikin yankin Laura a jihar sama maso yamma aikin wanda zai ci kudi euro miliyan 22.8 zai samar da na'urar wuta mai karfin megawatt 13 a Kaliyo a kan fili mai girman na hekta 20.4 da kuma wata megawatt guda 4 a Laura shi kuma a kan fili mai girman na hekta 6.3 har yau a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne ƴan sanda sun kama chairman jam'iyyar NPP na jihar tsakiya da wasu guda 5 wadanda a dalilin bacewar wadansu traktoci da ake amfani da su wurin hakan ma'adinai ta barauniyar hanya da ake cewa Galamsi jaridar ta ce sashin binciken miyagun ayyuka wato CID na ƴan sandan kasar Ghana ranar Litini sun kama wasu mutane guda shida sun ka hada da chairman jam'iyyar NPP wato New Patriotic Party na jihar tsakiya Mr. Eko Iwusi sashin na bincike sun gudanar da bincike a gidan Mr. Eko Iwusi kamar yadda sun ka nuna wannan ya zama wajibi domin ya taimakawa ƴan sanda din su samu cikakken labari game da inda kai da waɗansu traktocin da aka kwato wurin masu hakan ma'adinai ta barauniyar hanya aka damƙa hannun ci dan siyasa ne domin kula da su da yanzu haka aka nuna ciwar sun bata sai kuma jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito wannan labarin na nam daram da kau a bayanka bagbin ne yake baiwa Akufo-Addo wannan tabbaci jaridar ta ce mukaddashin na kakakin majalisar dokoki Alban Kingsford Sumani bagbin ya baiwa shugaba Akufo-Addo tabbaci cewar shi da al'ummarsa suna nan bayansa daram da kau domin tabbatar da cigaban kasar mamban na majalisar dokoki na mazabar na Dole Kaliyo amadadin sarakuna da al'umman yankin sun gabatar da goyin bayan shuga mafarkin shugaban na kawo ci gaba a wannan yanki nasu ina son tabbatar maka kuma ina mai jinjina maka ya kai mai martaba amadadin al'umma na ina tabbatar maka cewar muna bayan ka daram da kau ka ci gaba da aikin kirkin da kake wa al'umman Ghana Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka ku masu sauraro kuke kira ku bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka ne magana Alhaji Audu ne gora Kampala malama dorin jihar Jigawa Najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga mai girma shugaban kasa mai adalci irin abubuwan da gwamnatin Lagos suke yi al'ummar Arewa waɗanda suka je Sudani domin yin hayar babura da abidi ta sahu da irin mutuncin da suke fuskanta da wulaƙanta da ake musu to ya kamata ne girman shugaban kasa isa baki al'ummar Najeriya guda ɗaya ce mutumin da yake Lagos zai zo kana ko gugawa ya gudanar da harkar sa ta kasuwanci ba tare da musgulawa ba assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana a rajin Musa Amurka siyar da sabon Najeriya mai zauni Owari ina so in ga mai shugaban jihar Zamfara ya sai kashe kuɗi idan suna da tunani da hankali da yangen nesa kar su manta su duba inda sun karatu cikin yakin yan ta'addar cin nafi da barayen shanu ba wai ku ce ku ci za su yi na siyasa ba idan shi gwamnati mai ci yanzu na da hankali ba ba sun kame kame yake yi ba na yan siyasa ya je ya kamo barayen shanu da kidnapping shine zai samu yabo a duniya a kuma jihar sa a kuma Najeriya baki daya
assalamu alaikum fariya radio VO ito da farko suna na da Walidin Hambali dan ke dan sulba jihar Sokoto Najeriya garin local kuma ina muku fatan cika shekara 41 gwana gudanar da ayyukan ku a wannan gidan radio mai kadan jini murya Amerika
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sannan alhajin Musa Amerika ya kabin Najeriya mai zauni Kwari abin da nake son shi bayani a kan shi shine na farko dan da mu ku ande ko sani a duniya da ya mu ne bane wasu ne wadanda sun kawo na su ko yaran su ko yaran su kuma yare ne ana koyon shi kuma sun kuya a rikiya
Adalla wannan kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba labarai a takaice.
Aisha majalisar dattawan Amurka ta wanke shugaban kasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukamin saba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikin ta wanda ya kai ƙarshen fafutukar kusan watanni hudu da 'yan majalisar wakilai 'yan jam'iyyar Democrat suka kwashe suna yi na cire Trump daga mukamin sa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta tsagaita wato daga kiran cutar coronavirus a matsayin annobar da ta mamaye duniya. Duk da cewa wasu ƙwararru akan cutuka masu yaduwa na cewa takan iya kai ga haka ƙwayar cutar da ta yadu zuwa kasashe fiye da dozin biyu ko da kuma fi yawan waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka mutu daga cutar suna ƙasar China ne. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya bayyana zaben Iowa da cewa an yi masa rauni a kai to amma ya ce ba zai bari wannan ya karye lagonsa ba bayan da ya sha kashi a zaben na Iowa. Amurka za ta soma aiwatar da sabuwar dokar haramta izinin shiga kasar a ranar 21 ga watan Fabrairu a wani yunkuri da gwamnatin shugaba Trump ta ce yana da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron kasa.
To masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyila wanda ya karanto mana labarai sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Gerald Smith. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya ma'assalam.